Masu sauraro barkanmu da warhaka, sannunmu da sake saduwa a shirin zamantakewa, shiri da ke tattaro masu ruwa da tsaki don tattaunawa kan batutuwan da za su inganta zamantakewarmu ta hanyoyi daban-daban domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Ni Zainab Babaji ce ke gabatar da shirin zamantakewa. A yau shirin zamantakewa zai tattauna ne kan dalilan da suka haddasa tsadar rayuwa, ba ma a Najeriya kaɗai ba, har da wasu ƙasashen duniya.
Akalla a kowane gida a Najeriya, in an cire abinci daga kowane gida, akalla kusan kowane abu da muka mallaka a gidajen an kirkiro su daga ƙasan waje. To, a cikin kuɗi da mafi rinjaye a duk duniya, dola ce ta fi rinjaye.
A ce yadda aka saba ba wa 'yan kasuwa waɗannan daloli duk lokacin da mu siyo kaya daga waje, a ba mu wannan daloli a farashin da ya dace, ba wai farashi na gwamnati irin mai tsada wanda yake muke siya a waje ba. In dai za mu same shi cikin wannan kankanin farashi, to in Allah ya so ya yarda, ko za mu sa kaya zai sauka wallahi.
A cikin 'yan watannin nan, 'yan Najeriya sun tsinci kansu a matsanancin yanayi na tattalin arziki. Masana sun bayyana lamarin da yadda mahukunta a Najeriya suka sanya matakai kan abin da suka kira na farfado da tattalin arzikin ƙasar. Dala, wacce kuɗi ne na ƙasar waje, ta kasance da tasiri matuƙa kan harkokin cinikayya a cikin Najeriya, wanda ya shafi duk wata harka, kama daga ayyukan gona, kiwon lafiya, sufuri da sauransu. Mr. Philemon Ayuba, masanin tattalin arziki ne da ke bibiyan lamuran da suka jibanci shiga da fitar kuɗi, ya ce a Najeriya mafi yawan kayayyakin da al'umma ke amfani da su a gidajensu daga ƙasashen waje ake samo su, in banda wasu kayan abinci.
Idan a cikin abun da muke amfani da shi a gidajen kusan duka daga ƙasan waje ne, wato duk wani aikin da muke yi muna kai ne mu je mu siyo abin da aka sarrafa daga ƙasan waje. To wannan sayayyen ne ya sa wanda suna neman dola sun fi wanda suna kawo dola a Najeriya.
Ko me ya janyo hakan?
Hanya guda ɗaya shine Najeriya tana samun kuɗaɗe a dola, wato mai da ake sarrafa a Najeriya ana kai shi a ɗanye a ƙasan waje a sayar da shi a samu dola. To gwamnati kaɗai take da wannan hanya. To wannan kuɗaɗen da ake samu a wajen mai ɗin ba ya iya biyan buƙata abin da muke siyowa a Najeriya da ƙasan waje. So a dalilin haka ne masu neman dola sun fi masu kawo dola. Da yake da na biyu kuma, wato kusan duk 'yan siyasan mu sun shiga yin ajiya a dola. Ba wanda yake ajiya a naira. So ya zamana sai ka samu mutum yana sayan dola ya aje. Ba wani harkan dola yake da shi ba, amma sai saye ya aje. Saboda haka komai sai hau. To mutum da ya je siyo abu a dola, ai dole in ya zo in zai sa kuɗin shi a naira, dole ya yi lissafin kuɗin dola da ya kashe. Saboda haka farashin abubuwa suna hawa, farashin dola na hawa. Ya kai ma wani lokacin da kamfanoni da suke sarrafa a Najeriya, da yawa daga cikinsu suna rufe kamfanoni. Ɗaya daga cikinsu, wato wannan kamfani GSK mai sarrafa magani, akwai kuma da wani kamfani mai sarrafa abin taimakawa mata, wato Procter & Gamble, su ma sun yi niyya za su bar Najeriya domin ba su iya samun cikakken dola wanda za su zo su sarrafa abubuwa a Najeriya, mutane su saya a rabusa har su samu riba. Saboda haka yawancinsu suna rufe factoriesu, daga wanda su rufe su koma Ghana, sai wanda su rufe su koma ƙasan waje gaba ɗaya da sauransu.
A shekarun baya, masu zuba jari a Najeriya suna shigowa ne da kuɗaɗensu na ƙasar waje, su canza zuwa naira don yin kasuwanci a Najeriya. Mr. Philemon Ayuba ya ce yanzu lamarin ya canza.
Wato duk wani Bature ko wani mutum ƙasan wajen da ka gan shi ya shigo Najeriya, ya shigo cin kasuwa ne, ba ya shigo zuba jari ba ne. Don in ya shigo zuba jari ne, ana iya ce to nan da shekara biyar, shekara goma, shekara sha biyar kama a ce ya fito da kuɗinsa. To duk wani mutum ƙasan wajen da ka ga ya shigo Najeriya a yanzu da kuɗi, to ya shiga cin kasuwa ne.
Kaman kamfanonin ma'adinai da muke ga suke tururuwa zuwa Najeriya nan, kusan za a ce cin kasuwa suka zo.
To abin da ke faruwa, wanda suke kan ma'adinan nan ba gwamnati bane masu zaman kansu ne suna dan sai a shigo da jirage a dile su a tafi da su to gwamnati ba ta iya ma saron su balanta ma ce wai a kama su so su suke wannan kudaden na shiga aljihun masu hakanta kuma haraji ma ba su biya so inda damuwar yake kenan inda a ce Najeriya ne wanda a ce kasar mu tana da tsaro mutane ba su iya shiga su fita kan da suka ga dama to kudaden shiga Najeriya daga ma'adinai ya mafi na mai
yan kasuwa da ke mu'amala da kudade na kasashen waje da na Najeriya sun sami kalubale ne saboda karancin dalar a hannunsu saboda tsauraran ka'idodi da babban bankin kasar ta Gindaya Sakataren kungiyar ƴan kasuwa na arewacin Najeriya Alhaji Bashiru Uba Hassan yace hauhawar da dala ke yi su kansu sun rasa dalili.
Gaskiya har yanzu wallahi mun gagara gane abin da ke janyo hauhawar dalan nan. Domin kin ga kamar yadda aka yi hira da shi shugaban ƴan canji yana faɗa yakan ce a baya akwai wato kaso da gwamnatin tarayya ko kuma in ce bankin tarayya CBN kenan yakan ba su wannan daloli wanda fitowar waɗannan daloli daga cikin Central Bank zuwa hannunsu yakan rage raɗaɗin waɗannan abubuwa. To amma yanzu gaskiya ba a samun haka yanzu ya kasance cewar duk wannan abu ya ta'allaka ne kawai a bankin tarayya wato CBN saboda haka kin ga lura da hakan nan ya zama cewa duk abu da za a yi an takura shi guri ɗaya ne cak baya motsi ko ina kasancewar hakan nan ya sa duk abin da za ka yi transaction ɗinka ko kuma wani harka da za ka yi na kasuwanci dole sai dai ka yi shi tare da banki mu ɗan kasuwa babu wani tallafi ko kaɗan da muke samu na wannan dala da ya take shigowa hannunmu kin ga dole ya zama cewa sai inda gwamnati ta ajiye wannan al'amari
abinda ke mutane yake daure musu kai yanzu shine yanda abubuwa ke hauhawa wanda kowa ya riga ya sani amma da safe zaka ji an ce abu kaza naira kaza ne da bayan minti 20 ko awa 2 zaka ji an ce abun ya canza kuma ba wani sabon kaya aka kawo ba me yasa abun yake kasancewa haka
to wannan dai magana guda ɗaya ta haka take domin duk yanda dai abun yake akwai shine suka ce mana wai dalar nan ta tashi yanzu nan zaka ji an ce an sai dalar nan naira 100,000 misali zan miki wace 1,200 amma dan kankanin lokaci sai ka ji mutum ya ce maka ya tafi kasuwa ya je ya siyo ta tunda ba a hannun gwamnati zaka siya ba kamar da na faɗa miki a da mu ƴan kasuwa gwamnati tana ba mu irin waɗannan amma yanzu wallahi babu saboda haka muna zuwa mu siye ta hannun ƴan kasuwa ne saboda haka kuma shi wanda zai je ya siyo dalan nan zai je misali yanzu ya siyo ta yau 1,500 wallahi kana motsawa kana samun awa ɗaya in ka je kasuwa sai ka dance maka ta zama 1,550 ko 1,600 shi wannan ƙarin da ya samu dole ya zama cewa shi ma ya ƙara maka kan wannan kuɗi da ya sai wannan dala
to idan muka koma kan kayan masarufi wanda ku kuke safara ko kuke jijjiye waɗannan kayan masarufi me yasa ake samun hauhawan kayayyakin masarufi
kin ga wato dogaro da irin waɗannan canje-canje da ake samu duk mutumin da ya dauki kuɗin sa ya je siyo wannan kaya misali mu karan kanmu wallahi akan musamman kayan masarufi abin yana daure mana kai sosai duk da dai an ce wai kamfanonuwa suna samun tallafi daga wajen gwamnati amma kamfanonuwa nan idan muka tambaye su ce ba wani tallafi da suke samu daga wajen gwamnati saboda haka su kullun kayan raw material din su ko kuma ce abin da suke amfani da shi wajen siyo waɗannan kayayyaki kullun wannan dala ita ma ta shafe sai ka ji an ce duk mutumin da ya siyo kaza zai ce maka ai wannan abu nan daga waje ake siyo shi saboda haka wannan dalili ya sa dole wannan kaya ya zama cewa ya samu ƙarin farashi
to yanzu ya za a samu sauƙin wannan rayuwa wace shawara kake da ita wa gwamnati musamman tunda kusan za a ce wuka da nama ita ce ta yadda talakan Najeriya zai samu sauƙin rayuwa
na farko shawara da zamu ba gwamnati shine ta dawo da wancan tallafi da take ba ƴan kasuwa wannan dala in dai har za a dawo da wannan daloli misali a ce yau a ce yadda aka saba ba wa ƴan kasuwa waɗannan daloli duk lokacin da za mu siyo kaya daga waje a ba mu wannan daloli a farashin da ya dace ba wai farashi na gwamnati irin mai tsada wanda yake muke siya a waje ba in dai za mu same shi cikin wannan kankanin farashi to in Allah ya so ya yarda ko za mu kaya zai sauka wallahi na farko sannan na biyun su magana ta gaskiya fi ta jira lillahi kullum maganan nan da ake na maganan tallafin nan da aka cire wallahi yana daga cikin abin da ya haifar wa da kasan nan mummunan matsaloli gaskiya wanda yake mu a babban fatan mu shine ko yaya ne gwamnatin da zaka dan yi ribacin wani ba a cikin wannan tallafin nan gaskiya fi ta gaskiya wallahi inda gwamnati za ta duba ta ga ta dan yi ribashin wani abu akan wannan tallafin man nan in Allah ya yarda gaskiya mun tabbatar da cewa za a samu sauƙin rayuwa
kowane hali ƴan Najeriya ke ciki da tsadar rayuwa Mr. Mark Amani ya ce talakawa a ƙasar sun shiga matsatsi
ya fa masara fa cewa ke ma abincin jakura ne da dawakai amma yau mazara gaskiyar magana bamu san halin da muka samu kanmu ko musamman abinda zamu yi balle ko magana uwa uba shinkafa yanzu shinkafa fa a takace irin na gwamnati nan kusan 3,000 a wurin suraren
tiyake
wanda dama tiya kwarai da gaske dan kai in kika samu minti 30 ma zaki yi keke riga shinkafa mudu guda cikin bawa da kuma akan 3,000 masara ko ba ta tabuwa yanzu saboda haka abinda zamu yi kira shi shugaban kasa wadanda suke sauraro suke kai ma rahotanni irin wahalar da mutane ke sha kai a takaice kai asintoci ma ba sa ganin gawaki a yanzu irin yadda yunwa take ganin gawaki dan gaskiya mutane mutuwa suke kawai dama saboda yunwa dan Allah shin shugaban kasa da masu bashi shawarwari da gwamnati suna ma a kallon abin da ke faruwa kasan nan kokuwa domin halin da muke ciki to ya gutsi misali mutane suna cikin bala'i na gaskan gaske domin waɗanda suke cin abinci so biyu a yanzu a Najeriya wallahi basu fi a kirga su ba.
Matsatsin da talakawan suka shiga shine ya sanya kungiyar kwadago a Najeriya shiga zanga-zangar lumana tun daga jiya Talata zuwa yau Laraba don bayyana halin da al'umma ke ciki na tsadar abinci da sauran kayayyakin masarufi. Yanzu kuma ga shawarwari.
Sunana Alhaji Bilyaminu Isa Jibrin, na zama a lafiyan bare-bare a karkashin jihar Nasarawa. Wannan hali da Najeriya ta samu kanta a ciki, na farko tukunna za mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kuma dole ne mu 'yan Najeriya mu nemi mafita. Yau kasar da ta yi asali a wurin noma da ciyar da kasanta, wadda mafi yawancin kayayyaki na arziki da ake aka gada a Najeriya yau da noma aka yi su, amma yau dan Najeriya yana neman abin da zai ci a rasa. Wato babban matsalar mu a Najeriya inda yana so a kawo mafita hajiya, ya dace dole gwamnati su tsaya da gaske su kula da kamfanoni da suke yin production a Najeriya. Na farko kamar shinkafa, ba da kamfanoni sama da kusan 50 a kasar nan, wanda kashi 70 a cikin su sun daina noma, sai dai samu iyayen mu a ƙauye su ba su iri su je su yi noma, su su sayi irin daga tsaban daga wajen su. Kin ga wannan abun ya gurgunta kaya a kasuwa, ba za talaka ba zai yi noma ya kai kasuwa dan uwan shi siya ba, sai dai a yi a kaiwa kamfani su sa. To kin ga babu a kasuwa, dole sai abin da kamfani suka yi deciding ne za su sa. Kuma tuttuni mai girma shugaban kasa ya magana economic council, dole a samu economic council su tsayar da su supply da su rike farashin kaya, wanda in dai ya kama a kara to sai wannan committee din sun yadda. Yanzu kika kamfanoni sun kisi noma, kai kayi noma sun karba a wurinka, to ya zaka samu da sauki?
To kamar a jihar ku ta Nasarawa akwai kamfani da take noma shinkafa, ba a samu sauki a wurin
kamu a jihar Nasarawa? Olan bata taimake mu ba, saboda tana da hectare da ya kai kusan 160 kuma filin noma ne, amma ta bar noman tana shiga ƙauyuka kamar su Azara, kamar su Awai, kamar Doma din, kamar Nasarawa, kamar bangaren Plateau da sauransu. Za su raba iri, in sun raba iri sai su ce to za ku ba mu buhu, za ku wannan irin zai fita muku da buhu 100, buhu 50 namu, buhu 50 kuma naku, amma naku din ma mu za mu siya. Kin ga yanzu da duk gudun mu a garin nan, in aka rasa abinci a lafiya za a je Azara, za ka samu shinkafa 700-600, to yanzu Azara in an sayi shinkafa a lafiyar 1,500, Azara sai a siya 1,700, saboda sun yi noman amma ba su iya ci ba, sun sayarwa kamfani. Mun yi kokari mu ga cewa mun samu gwamnati, mun gaya musu cewa Olam ta dinga yin noman ta kamar yadda ta saba. Bayan wannan wahalar na tare da mu, yan uwanmu da suke da dama a kasuwa sun cire imani a zuciyarsu. Sabida ni ne na sayi kaya jiya 10,000, yau abokina ya saya 10,015, sai ya sa nashi naira 30, kagalin da na saya jiya din nan nawa naira 25 ne ina sayarwa, sai ya ce tunda wannan ya saya 30, ya sayarwa 30 ne ma 30 ɗin zan saya. Kin ga ina samun damuwa kenan, shine hawan ya zama kamar competition, kowa na sayar da kayan a inda zai shiga dama, kuma wannan ba daidai bane. Yawa, amma abin da yasa gaskiya magana shine ya kamata gwamnati su fito su inganta harkoki da ya dace a yi, maganar cewa wai a ɗauka gwamnati ta cire kuɗi ta sayo shinkafa tana rabawa mutane kyauta ba shi bane, a rage farashi kowa ya saya da kuɗi. Kin san da akwai abin da ake kira shi national supply, a kawo shinkafa a tara as national supply, kai idan ka da 1,000 ka je national supply ka bada shi a baka mudu ɗaya, dan kasuwan da bai rige ban ya ci gaba da hawar da nashi zai rige mishi ayi. Yawa, to wannan shine in an yaka za a taimaki ɗan Najeriya, sai ma'aikaci ya samu albashi daidai kafin economy na ƙasan zai zama stable. Amma idan ma'aikaci na ban naira 30,000 a kwana 30, yana biyan bill din wuta 40,000 ko 50,000 ko 30,000 a kwana 30, kin ga albashin shi ma ba zai kai shi ko ina ba.
Masu sauraro, a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo ƙarshe, sai wata Laraba in Allah ya kai mu zan dawo muku da wani sabon shiri. Yanzu a madadin waɗanda kuka saurara da duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku shirin, ni da na gabatar Zainab Babaji nake cewa mu huta lafiya.
Dan Allah ku zo mu dau hanyar gyara.